الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 30 قواتاً أينهم واتو شابيو وتنزل حجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da hekara 1445 wanda yazo daidai da 6 ga watan 7 a Gregorian calendar 2024 wannan shine kasa din mu na 90 daidai daga cikin jeren giyar karatutukan littafin La ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha littafin fadilatul sheikh Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan hafizahu Allah ta'ala fi sirri wal alaniya idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin babun dake magana akan wayustahabbu takraruha indal maut wal shidda an so a dinga yawaita maimaita la ilaha illallah a lokacin da mutun yazo gargaran mutuwa da kuma lokacin da ya shigo cikin wani hali na kuncin rayuwa ko na al'amarin yau da gobe hatta waɗannan mas'aloli da suke faruwa da mu a wannan ƙasa na rihin zaman lafiya da ta'addanci da tsadar abinci da fatara da yunwa da matsalolin da suka shafi zaluncin shugabanni da ta'addancin su yana da kyau mu dinga yawan maimaita kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar mana cewa maimaita hakan yana iya kawo mana sauki cikin bala'o'in da muke ciki ina fata an fahimta kamar yadda muka karanta a baya wani sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace naga annabi a cikin suqu dhil majazi yana cewa mutane la ku ce la ilaha illallah tuflihu ku dinga yawaita kalmar la ilaha illallah za ku samu rabon duniya da lahira mun karanta da ku a baya so maimaita kalmar koda ba abin da ya faru koda ba wani abu da ake ciki matukar ana cikin wani hali to maimaita kalmar da nanata ta a baki yakan kawo Allah ya kawo mutane sauki a cikin al'amuran su Allah ka kawo mana sauki a cikin al'amuran mu gaba daya hadisin mu na ƙarhe da muka karanta hadisin Sa'id ibn al-Musayyib akhirul mutaqaddimin wa imamut tabi'ina daga babansa cewa lalle lokacin da mutuwa ta zo wa Abu Talib babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo yana ce masa ka ce la ilaha illallah kalma ce wanda zan tsaya maka a gaban Allah akan ta zan ma shaida da ita Allah ya baka aljanna to a lokacin akwai Abdullahi dan Abi Umayya da Abu da ainihin wato Abu Jahal sai suka dinga nunawa ainihin wato Abu Talib cewa kar ya yadda ya bar tafarkin Abdul Muttalib ya tsaya nan akan kafirci har ya mutu daga ƙarshe kuma ya kiya furta wannan kalma ya mutu akan addinin da ba na musulunci ba to yau insha Allah ta'ala mun karanta hadisin mu Abdul Hasanat la ilaha illallah ko mun karanta shi ma to yau za mu tashi yusahu bi rajulin ko okay shi ba mun karanta shi hadisi na 101 ko shabi na 101 hadisin Abu Huraira okay to masha Allah to zamu tashi hadisin Abu Huraira ne shafi da 101 wa an Abi Huraira radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala sami'tu bi madinatin janibun min hafil barri wa janibun min hafil bahri qalu na'am ya rasulullah قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسماعيل فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها. قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقول ثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنمون بين فبين فيغنمون فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون رواه مسلم في صحيحه. حديث يا تبت يا أخو أم مسلمي daga sahabi Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakar al-Dawsi, Allah ya hada mu da Abdurrahman ibn Sakar a aljannar Firdaus. Abu Huraira Allah ya hada mu da shi a jannatul Firdaus. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace sami'tum bi madinatin janibun min hafil barri wa janibun min hafil bahri. Ya tambayi sahabbai yace kun taba jin labarin wani gari ko wata kasa wanda gefanta yana cikin teku gefan kasar kuma ɗayan yana kan tudu? Kun taba jin labarin wannan kasar? Ina fata an fahimci magana. Qalu na'am ya rasulullah, sahabbai suka ce tabbas muna da labarin wata kasa wanda gefanta ɗaya yana cikin teku gefanta ɗayan kuma yana cikin ainihin wato yana kan tudu. Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa sahabbai la taqumu sa'atu, to kiyama ba za ta tashi ba hatta yaghzuha 70,000 min bani Isma'il, hatta sai an samu mutum 70,000 sun je sun yaƙi wannan gari daga cikin ƴaƴan Isma'ilu. Arwaya da ta zo daga wasu malamai ya nuna ƴaƴan Annabi Ibrahim, ina fata an fahimci magana. Annabi Ishaq, afwan, Annabi Ishaq min bani Ishaq ya zo a wata ruwaya cewa ƴaƴan Annabi Isma'il ba ƴaƴan Annabi Ishaq ba, ina fata an gane. Fa idza ja'uha, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan waɗannan mutane suka je wannan ƙasa ko wannan gari nazalu za su sauka a cikin garin, falam yuqatilu bi silahi, ba za su yaƙi waɗannan mutane ne da kayan fada ko takubba ko masu ba, ina fata an gane. Walam yarmu bi sahamin, ba za su yi harbi da kibau ba, ba harbi za su yi ba. Abinda kawai za su ce, qalu za su ce la ilaha illallah, za su kurma da ƙarfi la ilaha illallah wallahu akbar, su yi kabbara su furta wannan kalma ta la ilaha illallah. Fa yaskhutu ahadu janibaiha, sai gefan kasar gaba ɗaya ruguje gaba ɗaya saboda tsabar ƙarfin kalmar la ilaha illallah. Ina fata an fahimci magana. Wato wannan bushira ce ajila da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake mana cewa madamar wannan kalma tana nan a cikin zukatanmu ba ta lalace ba, madamar muna aiki da ita a cikin al'amuranmu baki ɗaya, to za a kai matakin da ba sai mun ɗauki abin yaƙi mun yaƙi kafirai da munafukai ba, wallahi iya furta ta kaɗai ya isa ya ruguza kowanne arni a duniya. Mala idan suka furta ta, manzon Allah ya ce gefan ƙasar gaba ɗaya, rabin ƙasar wanda ke ɓangaren cikin teku kamar yadda za mu zo mu karanta a watar waya, gefan ƙasar wanda ke cikin teku gaba ɗaya zai ruguza. Annabi ya ce in suka sake furta ta uku sai gefan kasar gaba ɗaya ya rubza shi ma, na fata an fahimta. In suka sake furtawa a karo na uku, in sun furta a karo na biyu ɗaya gefan ya faɗi, in suka sake furtawa a karo na uku gaba ɗaya sai a buɗe musu garin, sai su je gaba ɗaya sun ci da yaƙi sai su ɗebi ganima kawai. Wannan duka yana nuna mana irin falala da alherin wannan kalma ta cewa masu ita Allah ba zai taɓa ba da nasara a kansu ba. Kuma wannan shi ne ɗaya daga cikin ɓangarorin hutubar da muka yi jiya cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa rusa addinin musulunci ba, tare da makircin masu makirci da shegantakar masu shegantaka da iskancin 'yan iska, wallahi haka za su yi su bar addinin Allah da izinin Allah. Ba abinda za su iya yi, za dai su yi abinda zai zama jarabawa gare mu musulmi. Amma ina mai rantsuwa muku da Allah, Allah ya yi alƙawarin Allah ba zai taɓa bawa kafirai nasara akan addinin musulunci ba. Musamman duk abinda ka yi shi tsakaninka da Allah, kuma ka yi shi domin yaɗa addinin Allah, ka yi shi don musulunci ya ci gaba, to ko don jarabawa ta shigo a ciki, kar ka ɗauka cewa Allah ya manta da kai. Wannan tsakaninka da Allah da shi Allah zai amfani ya baka nasara, kuma ya kariya waɗanda suke so he sun kawo addinin musulunci cikas. An jima ana yi wa addinin nan munafurci jama'a, an jima ana ƙulla masa kutun gwiwa, an jima ana yi masa duk wani abin da za a yi na makirci don a rusa shi. Allah da kansa yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, sai ce fa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Innahum lalle su arna su kafirai, yakiduna kaidan suna kulla wa musulunci makirci da kaidi. Allah ya ce wa akidu kaidan, nima ina mayar musu da makircin su akan su. Allah ya ce fa mahilil kafirina, ka bar kafirai cikin ɗimuwarsu, ina musu talala ne mai kamar saki. Amhilhum ruwaida, ina fata an fahimta. Saboda haka wannan yana nuna mana cewa duk yanda kafiri ya kai ga kafirci, duk yanda arna ya kai ga arnanci, haka zai yi ya bar wannan addini, ya bar mutanen wannan addini. Lalle jarabawa za ta faru, amma kuma ba za a yi nasara akan mu ba insha Allahu ta'ala. Qala thawrun, ɗaya daga cikin marawaita hadisi Imam Thawr yake cewa la a'lamuhu illa qala, ni dai ban fahimta ba face abin da yace din nan. Allazi fil bahri, wanda zai fara rubzawa idan suka yi la ilaha illa Allah wallahu akbar, inda zai fara rubzawa shine ainihin wato bangaren da yake gefan teku, shine zai fara rubzawa. Thumma yaquluna yaqulu thaniya, sannan idan suka sake furta kalman shahada ta biyu la ilaha illa Allah wallahu akbar, suka ce la ilaha illa Allah wallahu akbar, fa yasqutu janibuha al akhar, sai ɗaya gefen ma gaba ɗaya ya rubza, garin gaba ɗaya ya ruguje. Ina fata an fahimci magana. Idan suka furta ta farko, gefen da ke ɓangaren teku ya rubza, in suka furta karo na biyu, gefen da ke kan tudu shi ma sai ya rubza. Thumma yaqulu thalitha, sannan su sake furta kalman shahada na uku la ilaha illallahu Allahu akbar, su ce la ilaha illallahu wallahu akbar, fa yufarraju lahum, sai a bude musu garin gaba daya. Ina fata an fahimta. Gaba daya garin sai ya zama a hannunsu, su kama kasar gaba daya. Fa yadkhuluha, sai su shiga cikin wannan kasa. Fa yagnamuna, sai su fara iban ganima sun ci garin da yaki da kalmar la ilaha illallah. Yanzu dan Allah jama'a, waɗanda suke da wannan kalmar da annabi Muhammadu ya musu albishir da cewa za a ci gari da yaƙi ba sai an sa takobi ko bindiga ko igwa ba, har kana tunanin akwai waɗanda za su yi nasara a kansu? Wallahi ba za a yi nasara a kan addini ba. Jarabawa kan za ta faru, amma ba za a yi nasara ba. Yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, kafirai arna suna ciyar da dukiyarsu don su tare addinin Allah, su hana mutane musulunci, su hana musulunci ci gaba. Allah ya ce fasayunfiqunaha, gaskiya ne za su ci gaba da ciyar da dukiyarsu, za su ci gaba da bada duk wata gudunmawarsu, za su ci gaba da bada duk wani tunani da nazarin rusa addini. Thumma takunu alaihim hasara, Allah ya ce kuma wallahi wannan abin sai ya zama asara a kansu. Thumma yughlabuna, kuma wallahi sai an yi nasara a kansu. Allah ya ce walladhina kafaru ila jahannama yuhsharuna, arna da munafukai da kafirai zuwa ga wutar jahannama za mu tattaro su gabaki daya. An gane? So dan haka kar ku damu. Allah ya ce wala yansurunna Allah man yansuruhu, wallahi Allah sai ya taimaki wanda suka taimaki addini. Allah ya ce in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, in kuka tsaya wa Allah, Allah zai tsaya muku kuma ya tabbatar da ku akan dugadugunku. Allah ya ce bala in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit, bala Allah ya ce haka lamarin yake, in tasbiru idan kuka yi hakuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya ce la yadurrukum kaiduhum shay'a wallahi kaidin su ba zai cutar da ku da komai ba ai lalacewa muka yi mu al'ummar musulmi wallahi har kafirai suka samu nasara akan mu a doran kasar nan amma wallahi da a ce yadda muke rike da addinin nan yadda Allah ya saukar da ki haka muka rike shi ina mai rantsuwa muku da Allah babu kafirin da yasa ya daga mana hanci a kasar nan la yadurrukum kaiduhum shay'a Allah ya ce inna Allaha bima ya'maluna muhit lalle Allah yana kewaye da duk abin da suke aikatawa ya san komai da shigar su da fitar su da kaiwar su da komowar su Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa waɗannan kafirai wadda ta'ifatun min ahli kitabi law yudillunakum Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'uruna wadda ta'ifatun min ahli kitabi law yudillunakum waɗannan kafirai ahli kitabi sun yi fatan ina ma su batar da ku malamai suka ce al-idlalu anan yana iya daukar ma'ana guda biyu ko dai al-idlalu ad-dini su batar da ku daga kan addinin ku ko kuma al-idlalu kulli su batar da ku ma daga doran kasa gaba daya a wayi gari babu wani abu na addini da yake functioning a cikin duniya ba wani abu na musulunci da ke yaduwa sun so haka ta kasance a duniyan nan yasa duk wani makirci da ka sani sai sun kullo shi idan kuka yi rahin sa'a shugabannin ku suka zama mutanen banza masu jagororin al'amuran ku suka zama duniyar su ne kawai a gaban su to sai su samu su sadado da irin ra'ayoyin su su higo muku da shi domin su lalata muku addini Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum wallahi ba kowa suke batarwa ba face kawunan su kuma ya shukuruna amma ba su sani ba Allah ya ce ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhaduna ya ku ahlul kitabi dan me kuke kafircewa ayoyin Allah alhalin kuna da shaida akan addinin nan gaskiya ne duk abin da yake faruwa din nan wallahi mutanen nan sun san cewa musulunci shine abin da addinin da ya kamata ya jagoranci duniya gaba daya addinin musulunci ne ya dace da ita wallahi kafirci da munafirci bai dace da ita ba lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadu yace ya ahlul kitabi lima talbisuna alhaqqa bil batili wa antum ta'lamuna kai daga karhe ma Allah yace wa qala ta'ifatu min ahlil kitabi aminu bil ladhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'una wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum sai yace qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un alim yahtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dhul fadli al'azim Allah yace wa qala ta'ifatu min ahli alkitabi wasu daga cikin ahlul kitabi suka ce aminu bil ladhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari ku yi imani da abinda aka saukar wa mu'minai da safi wakfuru akhirahu in yamma tai ku zo ku ce kun gane ƙarya ne addinin ku kafirce masa kaga kai musulmi sai ka dauka cewa addinin wasa ne saboda me sun zo gurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun ce sun karba addinin musulunci karfe 9 na safi karfe 10 can karfe 5 na yamma sai suka da suka ce su fa sun je sun yi nazari sun fahimci addinin nan ba gaskiya bane dan Allah wanda suka yi imani da gaskiya ba za a samu su shakka ba sai a samu su shakka dama makirci ne to waɗannan kullakullan an jima ana yin su jama'a wanda bai karanta Qur'ani ko bai karanta hadisan manzon Allah ko bai karanta tarihin musulunci ne yake fahimtar yanzu ne waɗannan tsinannun suke bujuro da al'amura na kashe addini abin ya jima annabi yayi gogwarmaya jama'a sahabbai sun yi fama da waɗannan mutanen kuma wallahi duniya ba za ta nade ba haka za a ci gaba da wannan gogwarmayar amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace inna Allaha zawaliyal arda Allah ya nuna min duniya gaba daya a tafin hannuna ya tattaro min ita gaba daya ya nuna min ita yace fara'aitu sai naga cewa inna mulka ummati sayablugu ma zawali minha mulkin al'ummata da addinin nan sai ya je duk inda Allah ya nuna min din nan a cikin wannan duniya yace bi izz azizin wa bi dhilli dhalilin da izzar mai izza da kaskancin kaskancacce yace izzar yi izzu bihi lahul islama, izzar da Allah ke taimakon addini da ita, wa dhullan yudhillu bihi al-kufra, da kuma kaskantin da Allah ke kaskanta kafirai da ita. Saboda haka jarabawa za ta faru, shi yasa kai ka dage in ma mutuwa ta same ka, same ka akan addinin ka, amma kar ka bari wai wani bumbarin yanyawa da wani burin kanka da borin gyada, wallahi yasa ka ja baya da addini, ka tsaya tsayin daka da samu da rashi a gurin Allah ne gabaki daya. Qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha'u, kace musu falala a hannun Allah take yana bawa wanda ya ga dama, wallahu wasi'un alim, Allah yalwacacce ne kuma masani ne akan al'amura. Sai ya ce yahtassu bi rahmatihi man yasha'u, yana kebanta wanda ya ga dama da rahamarsa, wallahu dhul fadlil azim, Allah ma abocin falala ne wacce take mai girma kwarai da gaske. Saboda haka ɗan uwa, mu sani abubuwan da suke faruwa da mu a ƙasar nan da abubuwan da suke faruwa da mu a wannan yanayi da muke ciki, abubuwa ne waɗanda suke kunshe da jarabawoyi kwarai da gaske, amma wallahi za su yi su gama ba abin da za su iya yi wa addinin Allah insha Allahu ta'ala. Kuma muna nan tama wallahi akan wannan matsalar, na rantse da Allah sai dai mu rasa rayuwarmu, kuma sai dai mu rasa komai namu, mun yadda duk abin da muka mallaka ya wargaje, na rantse da Allah sai mun ga bayan wannan abin da suke kokarin danno mana na kafirci da munafurci a wannan kasa, ba za mu bari ba. Allah ya shirye da mu. Da haka yake cewa inna fayagnamuna, sai su zo suna iban ganima sun ci kasar da yaki, fa bainama hum yagtanimunal maganima, yaqtasimunal maganima, marwaycin hadisi yace suna tsakiyar raba ganima, izza'ahum as-sarihu, ko as-sarihu, sai mai ihu ko mai kwarmato yazo musu, fa qala, sai yace musu innad dajjal qad kharaja, to abar ma maganar ganima fa dujal ya bayyana. Ina fata an fahimci magana, dujal ya bayyana, yanzu ba maganar ganima ake ba. Fayatrukuna kulla shay'in, annabi Muhammad yace sai su watsar da komai, wayarjiuna, sai su dawo, kowa kuma yanzu kokari yake ya za a yi tsira daga fitinar masihi dajjal. An gane maganar da kyau ko? Ai akwai sauran aiki mana, rigima bata zo ba tukunna, duk wannan badalar da kake gani, shi yasa malamai daga cikin waɗanda suka fassara kalmar dajjal sun fassara ta da cewa badala da iskanci da zinace-zinace da shegantaka su ne dajjal. Shi yasa za ka ga idan mawaki ya kai waka, in ɗan iska ya kai ɗan iska, sai ka ji ana kiransa dujjal, haka ne ko ba haka ba? Saboda akwai malaman da suka fassara wai ma'anar dajjal ko dujjal shine iskancin da za a zo ana yi a doron ƙasa kafin kiyama ta tashi. Amma ku je ku bibiyo khutubata da ne kusan shekara uku ko huɗu da suka wuce, na yi magana akan masihud dajjal da fitinarsa kusan guda huɗu huɗubar muka yi ta. Mun faɗi cewa dujjal wani mutum ne wanda zai bayyana a ƙarshen duniyan nan. Ina fata an fahimci magana. Annabi Muhammadu ya yi wa sahabbansa karatu akan dujjal, ya gaya min siffofinsa cewa yana da ido ɗaya, sai ya ce wa inna rabbakum laysa bi a'awarin, an Allahnku ba ido ɗaya yake da shi ba, amma dujjal zai zo shi da ido ɗaya ne, sannan zai kewaye duniyan nan gaba ɗayanta a cikin kwana 40, inji Annabi Muhammadu ya ce kwana ɗaya zai zama kamar shekara, kwana na biyunsa zai zama kamar wata, kwana na uku zai zama kamar sati, sauran kwanakin kuma Annabi Muhammadu ya ce kasairi ayyamikum ad-dunawiyya, kamar sauran kwanakin ku na duniya gaba daya. Har inda kake nan sai dujjal ya taka, haka Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Kuma zai zo ne da da'awar cewa shi Allah ne, zai zo da wuta, zai zo da aljanna, wanda ya bi shi ya shigar da shi aljannarsa, amma kuma wutar Allah ya shiga. Wanda ya kafircewa dujjal ya shigar da shi wutarsa, amma aljannar Allah ya shiga. Yasa ranar da Annabi Muhammadu yayi wa sahabbansa karatu akan dujjal da asuba, har gari ya waye, akai azhar, akai la'asar, akai magarba, akai isha, aka sake dawowa asuba, Annabi ya ga hankalin sahabbai gaba ɗaya a burgice. Manzo Allah ya ce mali arakum hakaza, ya na ganku a burgice haka? Suka ce wallahi maganar da kai mana akan dujjal ne ta daga mana hankali, dukkan mu mun burgice mun rasa ina zamu sa kanmu. Yace bari ku gaya muku, ni zan gaya muku abin da babu wani annabi da ya gaya wa al'ummarsa akan dujjal. Shi yasa ake so ka dinga karanta suratul kahf din ranar juma'a in ji annabi muhammadu idan baka samu damar karanta ta ba duka to akalla ka karanta ayoyi guda 10 na farkonta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a suratul kahf yawmal juma'a usima min masihid dajjal duk mutumin da yake karanta suratul kahf ko ayoyi 10 na farkon suratul kahf ranar juma'a Allah zai kubutar da shi daga bala'in dujjal to abin tambaya shine ka iya suratul kahf ko ba haka bane ko kuma a ka tsaya har yanzu kana jira he dujjal din ya mako ka tukunna sannan zaka fara tunanin ta ina zaka fara ko sai ka ji labarin sa ya iso ihu bayan hari akar makalla gaskiya ne he ka ji labarin sa a Sokoto he ka ce to kafin ya iso bari mu na fata an fahimci magana so saboda haka ka je ka koyi suratul kahfi in baka iya ta full ba akalla kai kokari ka iya ayoyi guda 10 na farkonta kana jin ya bayyana to sai kai ta karantawa domin matsalar masihud daljal jama'a ko ka mutu baka tsira ba zai iya zuwa makabarta gaba daya ce kowa ya tashi kuma kowa sai ya tashi haka Allah ya bashi fitina ce yasa aka kidata aka kira shi fitnatu masihid daljal fitina ce wanda take jarrabar Allah ke jarraba masu imani jama'a shi yasa ku gane duniyar nan gaba daya ta tun daga farko har karshen ta jarrabawa ce fa exam muke yi duk gaba daya tun daga farkon duniya har karshe exam ne jarrabawa ce dan haka daga karshe wanda suka ci za sun ci za su haye Allah ka sa muna ciki wanda kuma za su fadi a karshe Allah ka sa ba ma cikin masu faduwa an gane maganar da kiyo ko so saboda haka har makabarta zai je kalli makabarta mai mutum miliyan 1 yace duk kowa ya tashi kuma kowa ya tashi kuma yayi magana da kowa ɗaya bayan ɗaya to in kana cike da wannan kalma ta shahada kana cike da taqwa da tsoron Allah kana cike da wannan ayoyi na suratul kahfi to da izinin Allah Allah zai kubutar da kai daga sharrin shi dan haka haka zai yi ya barka bai da zai iya da kai amma wallahi in kai sakaci ba ruwanka da addini ba ruwanka da karatu ba ruwanka da kaza to in yazo kuma akwai matsala Allah ka tsare mu daga matsala karamar ta ko babbar ta to shine yake cewa sai a ce musu dujjal ya bayyana an gane ko inna ad-dajjal qad kharaja dujjal ya fito fayatrukuna kullu shay'in sai su watsar da komai wayarji'una sai su dawo rawahu muslim fi sahihihi wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin sahih nasa to malamai sun yi karin bayani shin wannan gari wannan gari ne da aka ce akwai mutum 70,000 daga ƴaƴan Ishaq ko ƴaƴan Isma'il ma'ana musulmi masu aqida da tauhidi ya cikin tawagar al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za su je su yaki wannan gari kuma in sun je kabbara kawai za su yi da kalmar shahada gefan garin ya ruguje su ƙara yin kabbara da kalmar shahada gefan garin ya sake rugujewa wannan gari ne shine malamai suka hau tattaunawa wasu malamai suka ce kasashen da suka shafi kafirai irin su America irin su Faransa irin su Ingila irin su Isra'ila Israel na fata an fahimta aka ce wannan yanki ne musulmai za su je su ainihin wato a yaka kuma da kalmar shahada za su yi nasara domin za a kai matakin da waɗannan kasashe da na lissafa da wasu daga cikin su za a kai matakin da sun tumbatsa a duniya ba wanda ya isa ya tunkare su kuma ko yanzu ma ai kusan sun kai kai kana jin akwai wani makami da wata kasar musulmi take da shi yanzu a duniya wanda za ta iya tunkara America da yaki babu wannan kasar kana jin akwai wata kasa ta musulmi da ta tattali kayan fada da za ta iya tunkara Faransa ko Isra'ila da yaki babu to da ya za a yi nasara shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya mana albishir cewa in dai muna nan cike da aqidar mu da tauhidin mu da kalmar shahada to da wannan kalmar shahadar da wannan kabbarar na rantsi da Allah duk zamu rubuta waɗannan kasashen kafirai ga baki daya na fata an fahimci magana na'am eh akan wannan magana ko za ta rubuce gaba daya to kaji ta gabarisa yana faɗa yace akwai wani bature yayi wani research yace nan da shekara 50 gaba daya kasashen Europe gaba daya za su rubuce musulunci zai dawo ya mamaye duniya gaba daya. A wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai ya bulugu hadzal amra ma balaga al-layl wan nahar, wannan al'amari da kuke gani sai ya kai inda rana da wata suke hudowa, in je gurin rana na fitowa a gurin to sai addini ya kai gurin. Saboda haka muna addu'a Allah ya ƙara tabbatar da mu akan addini, kai dai kai ta addu'a kuma kai ta kokari duk badalar duniya da iskancin duniya kai ka fita a cikin shi. Masu iskance su je su tai, masu shegantaka su je su tai, masu badala su je su tai, amma kai ka rike addininka. Masallaci a ganka, gurin karatu a ganka, aikin alheri ka shiga ayi da kai, komai ka gani na alheri kar ka yadda ka bar shi. Malamai ka tsaya ka rike malamanka na sunna na gaskiya, waɗanda suka jima suna karantar da kai Allah da annabi, kada wasu ruɗaɗɗu su fito. Akwai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana akwai masu da'awa ala abwabi jahannam, du'atun masu da'awa ne amma akan gyabar wutar jahannama suke, inji manzon Allah. Annabi yace wanda duk ya bi su wallahi za su tankada shi wuta. Kaga mutum malam yana da malamansa na tun asali shekara 15 shekara 20, amma kawai dan wani ya fito kawai yana yado su abubuwa sai ya koma shi yake bi, ya manta da malamansa na sunna na hakika, ya zo ya bi wannan daga karhe sai magana ta yi nisa ya gama narkewa a jikinsa, sai ta bayyana cewa ahe aqidar sa aqidar banza ne, ba aqidar musulunci na gaskiya bane. Kai ka jawo kanka, kai ka watsar da malamanka na asali. To ka tsaya kan addinin ka 100%, ka tsaya kan aqida, ka tsaya kan tauhidi, duk abin da zai watsa ma wannan kalma kar ka yadda ya rabe ka ko kuma ya kusanto kusa da kai. To idan ka dage akan haka wallahi duk yanda ri duniya ta rikice wallahi za a ganka har yanzu daram kake babu abin da zai saka ka canja. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Allah yace wama baddalu tabdila. Allah yace minal mu'minina rijalun, daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje, sadaqu ma ahadullahi alaihi, sun gaskata alƙawarin da suka yi wa Allah. Faminhum man qada nahbahu, daga cikin mu'minan nan akwai wanda bukatarsa ta riga ta biya, ya mutu akan addinin Allah. Wa minhum man yantazir, Allah yace daga cikin su akwai wanda suna jiran su mutu akan addini. Allah ka sa muna daga cikin man yantazir din nan, mutu kan addinin Allah, mu mutu kan aqida ingantatta, mu mutu kan musulunci, mu tsaya wa addini iyakacin iyawar mu, kada wani abu na duniya ya rude mu, ko wata walwala, ko wata abin nan shirbagiya, ko wata hayaniya ta dauke mana hankali, muna ji muna gani a cikin mutuncin addini mu gagara yin magana ko mu gagara daukar wani mataki. Irin waɗannan aqidun da a ce shugabannin mu suna da hitun fil azal, da ba za su bari ba, amma tuni sun riga sun lalace. Shi yasa kai wa ɗanka tarbiya, kai wa iyalanka tarbiya, ko ka mutu ko kana raye, da izinin Allah ba za su watsar da addinin Allah ba. Waɗannan da kake gani wanda da su yau ake cutar da addini a ƙasar nan, da su yau ake cutar da musulunci, ƴaƴa ne aka haifa sun yi wasan ƙasa kamar yadda kai wasan ƙasa, haka ne ko ba haka ba? Sun yi wasan ojiyo ojiyo kamar yadda kai ma kai a yarinta, sun yi langa kamar yadda kai langa, wani ma a ƙauye aka haife shi wallahi a ƙauye ta hitin tahinsa bai san komai ba, amma yanzu ya samu ta daukaka maimakon yin amfani da ita wajen ya taimaki addinin Allah da al'ummar annabi Muhammadu, sai ya koma aka narke da shi ake cutar da al'ummar musulmi. Wai minista na budget shi yazo yake kare wannan yarjejeniyar samowa, yana cewa ayo ba maganar badala da wane ne da shauransu. Na ga rubutun da barista fage yayi, hikima fage, waye ne hikima fage? Abba hikima fage yace gaskiya ne wannan yarjejeniyar ba a ganta a cikin sanin din da suka yi ba, yace amma ina so ku gane kasashen America da shauransu su ma da irin haka aka shigo musu, da haka suka karba abin kafin ka ankara sun narke. Yace to kuma da haka za ku narke in ba ku yi a hankali ba. So saboda haka mu tsaya tsayin daka mu ga cewa mun ba wa addinin mu gudunmuwa da al'ummar mu da tarbiyyar ƴaƴan mu da iyalan mu. Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu da imani mai dorewa ya Allah. Wa an Abi Dharr qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa alaihi thawbun abyadu wa huwa na'imun thumma intabahtuhu wa qad istayqadha fa qala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata ala dhalika illa dakhala al-janna qultu wa in zana wa in saraqa qala wa in zana wa in saraqa قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر متفق عليه daga Abu Zar ne Al-Ghifari Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus wannan Abu Zar inda zaka je ka ji tarihin sa wato da zaka gane cewa musuluncin ma kala kala ne akwai wanda cikin romo da zaki ke iban musulunci ko kuma wanda cikin wahala da kunci yayi musulunci ina fata an fahimta Abu Zar din nan lokacin da yazo yayi musulunta yaga sa annabi a zaune a cikin daki yace ni kam me yasa ba za a fita aje a yada addinin nan ba suka ce rufa mana asiri kana fita yanzu aka gane kai musulmi ne dukan tsaya za a yi ma a garin nan yace to shi ko sai dai a dake shi amma sai ya gwada ya tafi Ka'aba inda su Utuba suke da su Shayba da su Abu Jahal baban jahilai na fata an fahimci magana yaje ya kwarma da ƙarfi yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah suka rufa shi da duka mala suka masa lalas da kyar Umar yazo wucewa ya samu suna duka shi to da kyar Umar su dama su sun yi kaurin suna tun a jahiliya ma ba a taba su balantana sun higo musulunci na fata an fahimci magana yace wannan kuka daka suka ce me ya faru yace dan kabilan Gifar ne kabilan su akan kaza mai sai shekara 200 suna yaki in ka taba musu kaza kowa sai ya fito mana sai ai shekara 100 na rantsi da Allah ana bugawa ba abin da ya dame su balantana ka taba musu mutum ka kan kaza ma sai ai shekara 200 ana bugawa da su eh su buka su fada baya karewa su da suke yawo kabila kabila suna sayan fada suka kuna rauni rauni sai da Allah ku sayar mana nawa za ku saya nawa za ku sayar mana ku yi ciniki su biya su ce ayi shela cewa fadan da kabila kaza take da kaza yanzu ya dawo kan mu suka ce yanzu wannan kuka da ka wallahi kun shiga uku habba kafiran Makka da ke ragwaye ne wannan yazo ya shafa fuskar sai ya ce ka ganni Abu Zar ya ce to ba ruwana ka ganni ka ba ruwana kowa ya zille to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace gifar gafara Allahu lakum kabilan gifar Allah ya muku gafara gaba daya yazo yace manzon Allah yanzu ne na yadda musulunci nake na gaskiya saboda na daku a cikin addini na gane addinin da gaskiya ne yace kuma na maka alƙawari duk kabilan mu gaba daya za su karɓa addinin musulunci aka ce tunda suka musulunta aka daidai wa annabi Muhammadu cin kashi a garin Makka wanda kana taba manzon Allah su da ma fadan suke nema sai su taho kawai ba sai an gayyato su ba ai ka tana duwawanka saboda wawan wani Allah malam ka tana duwawanka saboda wawan yasa ku bar mu idan kun ga yan abun nan nigogin nan sun zo muna suna akramaka Allah ku bar mu da su suna da rana wallahi tallahi ranan da wani munafiki ya taba mu sai za su yi maganin shi na rantsi da Allah ina fata abba yace magana suna da rana ka ajje wawanka dan wawan wani Allah ya sa mu dace kage idan wawan wani ya ma wuta sai ka ballo naka wawan kai ma ka ce to aje a dan taba mu gani mu ga yadda za a kare amin amin mana amin amin muna godiya to shine Abu Zar yace ataitu annabiy sallallahu alaihi wasallama wa alaihi thawbun abyad naje gurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana sanye da wasu fararen tufafi wa huwa na'imun annabi yana ainihin wato bacci thumma ataituhu to da annabi naga yana bacci sai na koma ka duba tarbiyya irin ta sahabban annabi Muhammad yazo ne mallan yanzu sai kaga mutun sai ya je shi kana bacci sai ya ce wallahi sai an taso da kai kawai yazo fatawa wani ma fa hira kawai ya kawo ma wallahi mallan na kawo ma hira ne to kai an ga ma hira maka zo duniya wallahi wani ba abin kirki ne ka yi ba wai he ka fito kun ga sai ya ce wallahi mallan na zo ne mu dan yi hira ka ce masa a'a yaje ya ce ya yaya ta ka a duniya cewa ka wulakanta shi haka ne ko ba haka ba ka saurare shi kuma ya bata ma lokaci to sahabbai su ba haka suke ba da yazo ya ce he naga annabi yana bacci he ce sai na juya na rubu da manzon Allah ya huta thumma ataituhu daga baya sai na zo masa wa qadistai qaza sai na samu ya farka na fata an fahimci magana. Faqala, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa Abu Zar, ma min abdin, Abu Zar zan gaya maka wata magana, babu wani bawa, qala la ilaha illallah, da zai ce la ilaha illallah, thumma mata ala zalika, sa'annan ya mutu akan wannan, illa dakhala aljanna, face sai ya shiga aljanna insha Allah. Yasa yadda muka rike wannan kalmar jama'a, insha Allah za mu shiga aljanna in Allah ya yarda, dukkan mu in Allah da dukkan mu nan ba dan wuta in Allah ya yarda. Allah kai mana wannan gata ya Allah. Qultu, Abu Dharr yace sai nace wa manzon Allah, wa in zana wa in saraka, koda mutun yayi zina ko yayi sata zai higa aljanna in dai ya mutu da kalmar shahada. Kala wa in zana wa in saraka, annabi yace ko yayi zina ko yayi sata, wannan yana nuna mana falala da alherin kalmar shahada. Matukar kana da ita, to babu zunubin da zai kai ka wuta wallahi, ko ya kai ka to zaka fito insha Allah. Amma muna ƙara nan ta kullum muka zo wannan gabar cewa kar wannan kuma ya dauke ka cewa to bari ka ci gaba da shegantakar ka tunda dai ka rike kalmar shahada, kai ta badala da higantaka tunda an ce ko kai zina ko kai sata ko kai shayiya zaka higa aljanna. Afa aminu makarallahi, Allah ya ce yanzu sun amince da wato kamun gan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce wala ya'manu makarallahi illa alqaumul fasiquna, babu masu amincewa da wato mai da martanin makircin Ubangiji in ba mutane fasikai ba. Kar ka yadda ka ce ayi azabar ma, akwai fa wanda zai ce wutar ma ai ba ni kadai bane, wato shi tunda da shi da shi wasu ne za a shiga, ya dauka abin irin abin duniya ne, a ce ai kowa ma abin ya shafe shi. A'a, wat kana kwatanta lahira da duniya ne, ita lahira ba kamar duniya bace jama'a. Kar ka yadda ka dinga kwatantawa wai ai wutar ma tunda ba ni kadai bane to meye ne kuma, a baka san wuta bane wallahi, da ka santa da ba za ka yi wannan furucin ba. To shine annabi maimaita masa, Abu Zarr ya kara maimaitawa, wato Abu Zarr yana jin haushi a ce mutum yayi zina kuma yayi sata kuma ya shiga aljanna, shi yana ga abun bai yi ba, dan haka ya sake maimaita annabi kace wa in zana wa in saraka, ko yayi zina ko yayi sata zai shiga aljanna, annabi yace ko yayi zai shiga aljanna. Ya sake maimaita wa in zana wa in saraka ya rasulullah, yace wa in zana wa in saraka, daga karhe yace ala ragami anfi Abi Dharr, ko da hancin Abu Zarr zai turbudu da kasa saboda bakin ciki, to lalle dai wannan mutumin in dai mutu da kalmar shahada zai shiga aljanna. Na fata an fahimci magana. To da wannan ne kuma, dan kaga mutum akan aikin sako karkare na shi, baka san matsayin sa a gurin Allah, duk wanda ka gani akan ba daidai ba kai masa addu'a Allah ya shirye shi. Kazalika kuntum min qablu, ai kai ma da wala Allah haka kake, yanzu duk wanda ka tashi ka tasa a nan gurin zai fada maka shekara 15 zuwa 20 din sa na rayuwarsa, akwai ƴan tambelan da ya taba wanda ba shi da kyau, haka ne ko ba haka ba? Amma daga baya Allah ya tattaro zuciyarsa ya kimsa shi akan daidai, ba ƴan kadan ne cikin al'umma za su tahi tun farkon samartakar su akan tarbiyya har ranar da suka zama mutanen kirki 100%, kadan ne, mafi yawanci mutum zai tahi da dan tambele-tambelen nan da yarinta da dan wasu abubuwa, a kwallo ne, a kallon bidiyo, a kallon wane ne, ina fata an gane, da sauran wasu abubuwa waɗanda suke ba su da kyau, amma duka ana kan layi sai kaga a hankali a hankali a hankali ya watsar da wannan abubuwa, sai kaga shine ma yanzu yake wasu fada. To yasa duk wanda ka gani kai mar fatan alheri, kai masa addu'a, in kaga mutum yana aikata sako abu biyu ne zuwa uku yake a kanka. Abu na farko kai addu'a wa kanka, kai da Allah bai jarrabe ka da wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam har addu'a ya bayar, alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, godiya ta tabbata ga Allah wanda bai jarrabe ni da irin bala'in da ya jarrabe ka ba. Haka Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu, in mun ga mutum cikin matsala ko dai rikicewar duniya ko tattalin arziki ko fitina ko wani cuta ko wani rashin lafiya ko wani bala'i ko hau ko yayi wani abu an kama shi ko an daure shi, ko kuma a'a ka gani yana aikata shegantaka da iskanci sai ka ce alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi, nagode wa Allah da ya bani lafiya daga irin abin da ya jarrabe ka dashi, nagode wa Allah da ni bi Allah bai jarrabe ni ba, wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, kuma Allah ya fifita ni akan da yawa daga cikin mutanen da ya halitta. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu, kai masa nasiha idan akwai hali kuma ka jahi gefe, kai masa nasiha, kar kai man nasiha cikin mutane. Kada mutun ya kuskure ka miƙe cikin jama'a ka ce duk abin da ya faɗa ba ƙarya yake jama'a, ba daidai bane, ko kuma ya aikata wani abu a cikin mutane ka ce dube ka da Allah, wawan banza wawan wofi, ya za a kai kaza da girman ka, kana yin haka ka ƙara zuga shi ne in kai wasa. In ya gama sai ka ce jama'a ku bani izini da Allah, ina so ne magana da wani minti biyu, a ba damuwa ba damuwa, sai ka koma gefe ne ka ce habawa ne, ya za ka yi haka, ya kaza ya kaza, kai mar nasiha. Idan Allah ya taimake ka daga wannan nasihar, wallahi ya gyara kenan. Ba haka wani ya zo ya fi tsari a masallacin Annabi Muhammadu ba? Sahabbai suna zaune da manzon Allah, kawai ya shigo, yana shigo ya ce salamu alaikum, suka ce alaikum, ya ce sannun ku dai, suka ce yawwa, kawai sai ya koma dungun can, kawai sai ya zara abin ɗinsa far, kawai sai ya fara fitsari. Sahabbai suka yi ta akan shi, wannan da karan duka, wannan da bulala. Annabi ya ce mahalan, ku bar shi, ku bar shi. Suka bar shi ya gama fitsari har ya kama hanya zai fita, sai Annabi ya ce bawan Allah zo mana, sai ya zo sai suka koma gefe da manzon Allah, sai ce inna hadhihi albuyut, waɗannan ɗakuna da kake gani na Allah, ma buniyat li hadha, ba a gina su don a dinga yin fitsari a ciki ba, an gina su ne don a dinga sallah, ana zikiri, ana karatun alqur'ani, daga yau kar ka ga gini irin wannan ka je kai fitsari a ciki. Yace to masha Allah, na gode. Sai ya ce to a kira sauran zai yi addu'a. Aka kira sauran sahabbai duk suka taru, yace ya Allah da ni da Annabi Muhammadu, Allah kai mana rahama, bayan mu kar kai wa kowa rahama duk duniya gaba ɗaya. Ma'ana tunda sun nemi su dake shi ba su mar uzuri ba, to Allah ya musu rahama da hidima manzon Allah, amma sauran duk a watsar da su. Annabi ya ce haba bawan Allah, ai ka ƙara kwafsa wata magana kuma daban, ya za ka takaita rahamar Allah akan ni da kai kadai, a taimaka a saka su a ciki. Ce to shikenan, ba dan halinsu ba, Allah ya kuma ka saka su. Ina fata an fahimci magana. So wannan ya nuna mana duk wanda ka gani akan kuskure ka sanya za ka isar mar da sako, ba wai cikin abun nan da abun nan ba, ba daidai bane, saboda zai iya ƙara ɗugun zuma cikin wannan hali, ya kuma ƙara aikata abin da ya fi wanda ya aikata muni. Yasa Imam Shafi'i Allah ya masa rahama yace tafarraq bin nasihati bil firadi, kayi kokari ka ware ni gefe dan kai min nasiha. Ina fata an fahimta. Kar kai min nasiha cikin jama'a, sai yace fa innan nusha bainal jam'i naw'un min at-tawbih la ard istima'a, yace domin fadakarwa da jan hankali, ka ja min hankali a gaban jama'a, yace wannan wani nau'i ne na cin zarafi, ba zan yadda in fahimce ka ba, ko ba zan yadda na saurari abin da ka faɗa min ba. Ina fata an gane. Allah ya shiryar da mu ya sa mu dace. To shine Annabi yace wa in zana wa in saraka ala ragmi anfi abi dharrin, abisa turbuduwar hancin Abu Zar, ma'ana koda Abu Zar ya zai yi a wannan da ya tabbata cewa mutum in ya mutu da kalmar shahada zai shiga aljanna, amma ina ƙara jan hankalin mu cewa kada wannan ya sa mu sakankance kuma mu aikata abubuwan da bai dace ba. Wa kana Abu Zar idza haddatha bi hadha alhadith qala, to sai zama kullun Abu Zar idan yazo karanta wannan hadisi, in yazo karshe sai ya ce wa in ragama anfi abi dharr, ko Abu Zar baya so sai sun shiga aljanna. Shi aka ga yawa maganar, amma maganar he ta zama masa ma karatu. Ina fata an fahimta. Yace koda hankali, koda Abu Zar bai so, ko hancinsa zai turbudu da kasa, dai he sun shiga aljanna. Allah ka shigar da mu aljanna da rahamar ka ya Allah. Wanda daga cikin bayin Allah yana ayyuka na alheri, to sai yana tinkahu a cikin jama'a cewa shi kamar dai wani mutum ne wanda yake yafi kowa daraja. Ka san haka wasu mutane suke, in suka ga suna kan aikin daidai to sai su dinga fahimtar cewa kamar sauran jama'a duka lalatattu ne, ba haka abin yake ba. To Allah da ya taimake shi zai gyara, sai ya yi mafarki an tahi kiyama. Allah yace azo da shi aka zo da shi aka ga aiki mai yawa tili guda Allah yace kai lalle ba wannan nawa yayi aiki kai lalle kai kokari sai Allah yace ku shigar mun da shi aljanna ya ku mala'ikuna da rahamata kawai budar bakin sa alahira fa jama'a sai yace a Allah magana a shigar da ni aljanna da rahamar ka ai ba ta taso ba duk wannan yawan aikin nawa ba za ka ce a shigar da ni aljanna da rahamar da aiki na ba sai Allah yace la 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 ku dawo da shi sai aka dawo da shi ba Allah yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba lalle da za ku kididdige ni'imar da Allah ya yi muku ba za ku iya kididdige ta ba sai yace to zo tunda ka ce da aikin ka zamu shigar da kai aljanna bari mu fara da ni'imomin da muka da kai mana mu dinga lissafi da ladan da ka zo da shi bari ka biya mu sauran ni'imomin in ya so abin da ya doro akai sai mu shigar da kai aljanna da shi sai aka fara aka ce a fara da gashin gidansa na gefen hagu sai a dauki silin gashi sai Allah ya ce to wannan silin gashin kwatan kwatan lada miliyan 2,500 ne da haka a ware gashin a ware mana lada miliyan 2,500 sai a sake tsigo kwaya daya miliyan 2,500 sai a sake tsigo kafin ayi kwaya tara ko goma duk gaba daya ladan sa ya kare gashi na gida nan malam bai gama karewa ba na gefe daya balantana a zona nan to in an zo na kai ya za a kare jama'a yaga gaba daya lada ya kare ba a gama gashin gida na gefe ba sai Allah ya ce to he ka kawo sauran ladan ka biya ni'imar sannan kuma sai ka kawo wanda za a shigar da kai aljanna da shi sai rushe da kuka yace ya Allah na tuba wallahi da rahamar ka za mu shiga aljanna yace okay ka yadda yace eh yace to ku kai shi aljanna da rahamata yace wa magfiratihi da gafara Allah kuma bayan rahamar ba yana gama wannan sai ya farka aka ce tun daga ranar bai kare wa wasu dagawa akan cewa shi na kirki bane ba Allah ya shirye da shi ta hanyar wannan mafarki don Allah yana son ka da rahama kafin ka mutu sai Allah ya kawo ma wani abu da zai sa ka gane kana kan kuskure sai ka gyara amma idan Allah ya so ka da hallaka to shikenan lamari ya baci an gane maganar da kyau ko Allah ya shirye da mu Allah ya sa aljanna ta zama komar mu jama'a zamu dakata anan zamu tashi hadisin Abu Sa'id al-Khudri sati mai zuwa insha Allah ta'ala komanda zo ka gabatar jama'a muna da baki amma komanda zai gabatar da su sannan sai mu dan yi tsokaci sannan sai muna da meeting da su da dan tattaunawa wasu bayin Allah ne suka zo mana musamman saboda shawarwari na da'awa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi bismillah
alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam
السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله